الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشرين درسين إشرين دا أكوني كودا هدو إشرين دا بيو نلتافن الأبودية، واللفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ayau a wannan yammaci na ranar litinin 29 ga watan Juma'a al-akhira hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1427, wanda kuma shi yayi daidai da 24 ga watan 7 miladiya 2006. Ibn Taymiyyah, kamar yadda muka fara tattaunawa tare da shi a karatunmu na baya na wancan satin, ba wanda ya wuce ba, wanda yake mana magana akan wata magana ta wasu shehinai wanda suke cewa al-mahabbatu narun tahriqu fil qalbi ma siwa muradil mahbubi. Al-mahabbatu narun tahriqu fil qalbi ma siwa muradil mahbubi, ce soyayya wata wuta ce da take cikin zuciya, take kuma kone dukkan wani abin da ya saba wa muradin wanda ake so. Ibn Taymiyyah ya kalli wannan magana tasu ta fuska biyu. Akwai fuska ta farko wacce take da munin gaske, wadda take bayuwa ma zuwa ga kafirci ko kangarewa ko saban Allah, wanda da dama daga cikin wasu shehinai sun ɗauki wannan fuska ɗin akan ita ce ma'anar wannan batu, al-mahabbatu narun tahriqu fil qalbi ma siwa muradil mahbub. Don haka sai suka ɗauki cewa duk abinda mutum ya ji yana son shi a zuciya, duk abinda kake ganin yana wakana a duniya ko yana wakana a kai karan kanka na daga ayyuka ko maganganu, to in har ya kasance, to wannan shine abinda Ubangiji yake nufi. Abinda kuma Ubangiji yake nufi shi yake so. Saboda haka duk abinda ya wakana daga bangaren ka ko daga bangaren wani, to ka tabbata wannan shine muradin wanda kake so. Shi kuma muradin wanda kake so shine abinda yake so, don haka zaka so shi. Kaga wannan ma'ana idan muka kalle ta zamu ga kenan duk abin da zai auku ko mutum ya aiwatar ko wani ya aiwatar, sawa'un na musulunci ne ko na kafirci ne, na imani ne ko kuma na ridda ne, na sunna ne ko na bid'a ne, na da'a ne ko na sabo ne, duk abin da zai ikhlasi da shirka babu bambanci tsakanin sunna da bid'a. Kawai wai ka dubi kawai abin da ya wakana, da Allah baya son abin ba zai wakana ba, tunda kuwa har ya wakana to yana son shi, to kaga wannan zai kai ga kafirci. Ibn Taymiyyah yace wane wadanda a dabi'a mutum yana fifita abu mai kyau ne akan abin da bashi da kyau, to ta yaya ne za su ce duk abin da ya faru ko duk abin da yake mawujud ya wakana to wani abu ne da ya kamata mutum ya so shi? Su ma ba za su iya dabbaka wannan a karan kansu ba, kamar yadda muka yi magana a wancan satin. Sun dai ɗauki wannan wata gada ce, wani kadarko ne da za su kai ga abin da suke so na sha'awar zuciyarsu, na su so abin da yake barna, na su so abin da yake cin dukiyar jama'a ne ba bisa gaskiya ba, na su so wasu bid'o'i waɗanda za su ɓatar da al'umma. Amma a karan kansu sun san ba komai ne zai faru gare su za su ce sun karbe shi sun kuma so abin ba. Me wannan akida da zaka same shi ka tsinka masa mari ba zai karba ba, ba zai ce haka Allah yake so ba, don haka ya ji daɗi, ba zai yadda da wannan ba. Da zaka je ka samu gidansa ka rusa masa, to da an yi bala'i. Da zaka ainihin kashe ɗansa ko matarsa ko ubansa, ba yadda za a yi ka gawo masa wannan aƙida kuma ya saurare ka. Ashe kenan su da kansu akwai abinda zai faru ɗin kuma ba sa son shi. To tunda sun ce kuma duk abin da ya faru shi Allah yake so, don haka shi su ma suna son shi, ai da sai su karɓi wannan ɗin. To amma ba za ka samu haka ba. To shine Ibn Taymiyyah yake cewa wa aslu dalalihim, asalin wannan bata nasu, أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب وأن من مغنر وأن ديتي سويا وتوتاتي لذا تقول دقا بند يسابا مراد وأن دأكسو قصد بمراد الله تعالى الإرادة الكونية في كل الموجودات ديتي الإرادة الإرادة كصوبيتي أقول الإرادة addiniya ash-shar'iyya, akwai al-irada al-kauniyya al-qadariyya. Al-irada addiniya shine abinda Allah ya sa ka yace kai kuma ya nufi ka kai abin, yana son abin, ya yarda da abin, wannan ita ce ake kira al-irada addiniya. Al-irada al-kauniyya al-qadariyya shine abinda Allah ya nufi wa kana, zai iya zama abin Allah yana son shi, zai iya zama kuma abin ba wanda Allah yake so bane, amma ya nufi ya wakana, domin babu abin da zai kasance cikin mulkin Allah ba tare da nufinsa ba. To wannan irada ta biyu al-kauniyya al-qadariyya ba a kiyasta mahabbatillahi wa ridahu alaiha, a ce to tunda abu kaza ya wakana to Allah yana san abin, ya yarda da abin, ba a kiyastawa akan al-irada al-kauniyya. Amma al-irada diniyya, abin da Allah yake so kai kuma kai, shine al-irada ad-diniyya, nufi ka da shi. Akwai al-irada ad-diniyya wacce ke kauniyya, akwai ghairu kauniyya. Allah ya so Abu Jahal ya musulunta, amma ya musulunta bai musulunta ba, saboda ta fuskar shari'a an so shi da musulunci, amma ta fuskar irada kauniyya bai kasance ba abin, bai kasance ba abin. Saboda haka a iya samun al-irada shar'iyya ghairu kauniyya, Allah ya so musuluntar mutane amma ba lalle ne su musulunta ba, domin duk shari'a tana tattare da nufinsa, in ya nufi shari'a za su shari'a, amma san shari'ar kuwa tana nan cikin irada diniya. To waɗannan sun kalli abin ta fuskar irada kauniya ce, kamar yadda Ibn Taymiyyah yake gaya mana, sun kalli abin ta cewa ai duk abin da ka ga ya wakana to Allah yana san abin. To don haka sai suka yadda duk abin da suke yi Allah ne yake so su yi, shi yasa suke ta yin tabargazar su yadda suke so, da annahum la yushahiduna li anfusihim af'ala, suna ga su a karan kansu ba wani aiki nasu na kankan na kankin kansu, abinda duk suka yi Allah ne yayi, kuma abinda Allah yayi ya kamata su so shi, bai kamata su ki abinda Allah yayi ba. To wannan shine asalin abinda ya jawo suka fada cikin bata, har ya zamana wasu suna daidaita wanda suka bauta wa dan maraki da wanda suka bauta wa Allah, suna ga masu bautar maraki, masu bautar shanu, masu bautar dutse, masu maka, su ma Allah suka nufa cikin ibadatarsu, kuma wannan ibadar da ta wakana ta ɓangaren su Allah maɗaukakin sarki yana son haka. Kaga babu shakka wannan ilhadi ne, domin daidaita imani ne da kafirci, daidaita tauhidi ne da shirka. To waɗanda suke da aqidar wahdatul wujud suna da wannan aqida, duk wanda suke da aqida ta wahdatul wujud, wanda kuma waɗanda duk suka yi zurfi cikin sufanci suna ɗaukan wannan aqida a matsayin aqidar su, don haka ba sa bambancewa tsakanin imanin musulmi da imanin kirista da na yahudi, duk a gurin su imani ne, kuma duk a gurin su suna yin abin da Allah yake so. Babu shakka wannan bata ce, bata ne babba, kuma wanda duk yake da wannan aqida babu shakka ya bar addinin musulunci. Ibn Taymiyyah yace amma law qala mu'minun billah wa kutubihi wa rusulihi hadhihi al-maqala fa innahu yaqsidu al-iradata ad-diniyata ash-shar'iyya allati hiya bi ma'na mahabbatihi wa ridahu. to amma idan mumini wanda yayi imani da Allah, yayi imani da littattafan da Allah ya saukar, yayi imani da manzannin Allah, yayi irin wannan magana da ta fito daga bakin su, to ba irada kauniya yake nufi ba, irada shar'iyya yake nufi. Yana nufin irada shar'iyya abinda Allah a soyayya, in har kana son Ubangiji, to wannan son Ubangiji zai kone dukkan abinda ba shi Allah yake so ba daga zuciyarka. Kaga ma'ana ta zama mai kyau, ce in kana son Allah, wannan son da kake wani Allah in har ya zanna gaskiya ne, to zai kone dukkan wani abinda ba shi Allah yake so ba, zai bar dukkan wani abinda shi Allah yake so, wanda shi ne al'irada shar'iyya din. Allati hiya bima'ana mahabbatihi, al'irada shar'iyya wanda ita ce abinda Allah yake so, wa ridahu ko yarda da shi. Fa ka'annahu qala, kamar ya ce ne tahriqu min alqalbi ma siwal mahbubi lillah, wannan soyayya tana kone dukkan wani abinda ba shi Allah yake so ba. wa hadha ma'na sahihun, wannan kuma ana ce mai kyau. Fa inna min tamamil hubbi lillahi alla yuhibba illa man yuhibbuhu Allah, yana daga cikin abinda yake cika soyayyar mutum ga Allah ya kasance baya son wani sai wanda Allah yake so. Fa idza ahbabta ma la yuhibbu, in har ka so abinda ba shi Allah yake so ba, kanatil mahabbatu naqisatan, soyayyar ta zama tauyayya. Wa amma qada'uhu wa qadaruhu, amma abinda Allah ya hukunta kuma ya kaddara yawa kana, fa huwa yubghiduhu wa yakrahuhu wa yasqatuhu wa yanha anhu, in abinda Allah zai kaddara yawa kana, abinda ba shi Allah yake so ba, to mumini ma yana kin wannan abin, yana kyamarsa, yana fushi da abin, kuma zai hana abin. Saboda haka idan kafirci yawa kana daga kafiri, ba za ka ce shi Allah yake so ba don haka ka yadda da kafircin, a'a za ka ki kafircin, ka yaki kafircin, ka hana kafircin. Haka nan saban Allah, in yawa kana za ka yi inkarin wannan. To amma a ce da kai ka kasance tare da shehunka, ka zama mai cikakkiyar da'a, mai cikakkiyar biyayya, kada ka kuskura ka yi inkari ga shehi, koda kuwa kana ga yana yin abin da ya saba wa shari'a, kada ka nuna ba ka san abin da yake yi, koda yana saba wa shari'a. In kuka duba ruhul adab na Shehu Ibrahim Inyas, ya faɗi wannan, ce ka so shehinka, ka zauna tare da shi, shehinka ya zama muradinka, kada ka kuskura ka yi wa shehinka musu, koda ka ga yana saba wa shari'a, ka ci gaba da yi masa da'a. To kaga wannan ba tafarki bane na masu son Allah. Masu son Allah suna son abinda Allah yake so ne, abinda duk ya zama Allah baya son shi, to za su ƙi shi, za su kyamace shi, za su yi hushi da shi, za su kuma hana yi. Wannan shine alamar kamala ta soyayya ga Allah. fa illam uwafiqhu, to wannan zai nuna maka fa idza ahbabtu ma la yuhibbu kanatil mahabbatu naqisa, ba wa idza ahbabta ba, idan naso abinda ba shi Allah yake so ba, to soyayyar ta zama tana da tawaya. Amma abinda Allah ya hukunta ko ya kaddara, fa huwa yubghiduhu wa yakrahuhu wa yasqatuhu wa yanha anhu, abinda Allah ya kaddara ya hukunta ya kasance baya son shi, yana kin shi, saboda abin ya saba masa abinda yake irada shar'iyya. To kai ma zaka ki abin, zaka yi kyamace abin. Wa illam uwafiqu fi bughdihi wa karahatihi law saqtihi lam akun muhibban lahu, in yaski abu yaki kafirci, wa karaha ilaykum alkufra wal fusuqa wal isyan, Allah yaki muku kafirci da fasikanci da kangara, to kai kuma sai ka ce ba za ka ki wannan ba, ba za ka ki kafirci ba, Allah ya ce shi ya ki abin, ba za ka ki fasikanci ba, ba za ka ki kangara ba, to in har ka zama a haka, to lam akun muhibban lahu, in na zan a haka, to ban zan mai san Allah ba, bal muhibban lima yubghiduhu, abinda za a ce min ina san abinda ba shi Allah yake so ba, ba za a ce min ina san Allah ba. Don haka fattiba'u hadhihi shari'a yima wannan shari'a ta musulunci wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita biyayya, wal qiyamu bil jihadi biha, da tsayawa a yi gwagwarmaya don ɗaukaka shari'a ɗin, don yaɗa ta, don ba ta kariya. Min a'zamil furuqi baina ahli mahabbatillahi wa awliya'ihi alladhina yuhibbuhum wa yuhibbunahu wa man yad'i mahabbatallahi naziran ila umuri rububiyyati. Yace to yin wannan babban wani babban abinda yake bambancewa ne tsakanin waɗanda suke su ne masu son Allah na hakika, su ne masoya Allah, waɗanda Allah yake son su, su ma suna son shi. Wannan shi zai bambance tsakanin waɗannan group din da kuma group din da suke da'awar son Allah, kawai suna dubar umumin rububiyyati. Duban umumin rububiyya ta Ubangiji shine duban al-qada'ul kauni, ka duba kawai me ya kasance, to abi da kaza ya kasance Allah yana son abun, kai ma sai ka ci gaba da yaban abun. Waɗanda suke yi wa abubuwan da suke wakana irin wannan kallo, cewa duk abin da kaga yana tafiya to kawai ka sallama ka miƙa wuya, shine san Ubangiji, shine da'a ga Ubangiji. Waɗannan ba su ne masu san Allah na hakika ba, masu san Allah na hakika, masu tsayawa bisa shari'ar Allah, masu san abinda Allah yake so, su ki abinda Allah yake ki. Wannan shi yake ba da bambanci tsakanin waɗancan group din da waɗannan. Aw muttabi'an li ba'dil bid'i, ko kuma wanda yake riko yana aiki da wasu bid'o'i, bid'o'in da suka saba wa shari'a, amma yana ganin yin bid'o'in nan su ne san Allah, aiki da wannan bid'an shi ne san Allah. To abinda yake zama bambanci tsakanin shi da masoya Allah, waliyan Allah na gaskiya, shi ne tsayawa da bis da aiki da shari'ar Ubangiji. Don haka walittaka, kamar yadda malamai suke cewa walittaka ba a gane ta kawai ta hanyar duba da wani abu, ga wani abu da ya saba wa al'ada da yawa kana ga wani mutum, kace ai wani inda ba dan wali bane, ba za ka ga abu kaza ya faru tare da shi ba, ya ce maka ai shi yana tashi a sama a duk salloli a Ka'aba yake yi, sai ya ki sallah, baya sallah, in an tambaye sai ya ce ai shi a Ka'aba yake sallah, duk sallah ya ce a Ka'aba yake yi, baya azumi, me yasa baka azumi, ya ce shi baya ta rayuwa a cikin wannan zamanin da kai kake rayuwa a cikin, don haka hudowar ranarka da faduwar ranar shi ba irin tashi bace, saboda shi waliyi ne, yana rayuwa tare da zamanin annabawa ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda ka ya fita daga zamaninka kamar fina-finan Hollywood. To waɗannan abinda suke da'awa na su wai sun kai matsayi na walittaka, shi yasa suke kakkaɓe hannunsu daga dukkan abin shari'a, har ma su ce maka kamar yadda ke cikin Jawahirul Ma'ani, duk abinda kaga shehi yana yi na saban Allah, yana shan giya, ko ka ganshi yana luwaɗi, ko yana zina, ko yana wani abu dai da yake saban Allah ne, to a hirɗinka kai masa inkari ka halaka, in kai masa inkari za ka halaka, shi lullube yanayinsa yake yi don kada ya fito a wani yanayi na zikiri na ibada ya yi riya, saboda ka sai ya lullube yanayinsa da sai ka ga yanayin saban Allah ne, a kama shehi ƙarara yana saban Allah wai, amma ba za a inkari ba, wai shi ba saban Allah yake ba, ya ɓoye yanayinsa ne. To wannan shi ya haifar mana da bala'i iri-iri da muke gani a ƙasarmu, a ce ga saban Allah amma kuma wai biyayya Allah ce, da'a ce, a lokacin da ka ganshi mutalabbisan bil jarima to kaka ce yana laifi, kawai ka ce kaga shehi yana zikiri kuma luwaɗi ka ga yanayi, amma sai ka je ka ce ai shehi je na shiga ɗaki na ganshi yana zikiri. Fa inna da'awa hadhihi almahabbati lillah, irin wannan da'awar ta ana san Allah da irin wannan sifa, min jinsi da'awal yahudi wan nasara almahabbata lillah, irin da'awar yahudi da nasara ne da suka yi na cewa su masoya Allah ne, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu wa ahibba'uhu, to da'awar ce irin wannan irin waccan ce. Bal qad takunu da'awa ha'ula sharran min da'awal yahudi wan nasara, Ibn Taymiyya ce su waɗannan ma ƴan bid'a din tayo da awarsu ma ta zama gara ta Yahudu da Nasara din, su tasu ta tara ta Yahudu da Nasara sharri, لما فيه من النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النار saboda munaficin da suke dauke da shi a zuciya wanda zai sanya su su zama a can ƙasa a cikin wutar jahannama zai iya yiwa wasu shehinan da ake ce waliyai ya zama gara yahudi da nasara ne yahudi da nasara karara an san abin da suke wasu ma yahudan sun ce su ai za su dara ma su dan shiga wutalanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda wasu sun yadda ai ma su sun yadda laifi suke yi kuma Allah zai kona su amma dai zai fito da su amma sai ya ce shi in ma baka yadda da shi ba kai dan wuta ne in ma kai baka yadda da shi ba to ka zama dan wuta sai ka so shi duk wanda baya san shi to shikenan shi dan wuta ne yana nan cikin waƙe-waƙen su in ana so mu karanta anan su ce in baka so su ba kai dan wuta ne kana ganin fa abin da ake yi na saban Allah amma wai dole ka so shi to su Yahudawa su kansu sun yarda su ma sun yi abin da Allah zai kona su to saboda haka idan kafircin waɗannan ya fi na yahudu to gara yahudu da nasara da su kama qad takunu da'wal yahudu wan nasara sharran min da'wahum idza lam yasilu ila mithli kufrihim to wannan lokacin kuma wasu zai zama da'awar yahudu da nasara ta zama ta dare ta waɗannan sharri in kafircin su bai kai kafircin yahudu da nasara ba wa fi at-taurati wal injili min at-targhib fi mahabbati llahi ma hum muttafiquna alayhi a at-taura ta yahudawa da injila da kristoci suka yi imani da ita a cikin ayoyin waɗannan littattafai akwai kwadaitarwa cikin aso Allah abinda dukkan su sun yi ittifaki akan hatta inda zalika indahum a'zamu wasayin namus har ma abinda suke gani san Allah shine mafi girman abinda mala'ika jibril yayi wasiya da shi fa fil injili a'zamu wasayil masih a cikin injil littafin yahudawa a littafin kristoci bible suna cewa mafi girman abinda isa almasihu yayi wasiya da shi an tuhibballaha bi kulli qalbika wa aqlika wa nafsika ka so Allah da duk zuciyarka ka so Allah da duk hankalinka ka so Allah da duk ranka wanda sara yadda una qiyamuhum bi hadhihi almahabba sauraka nasara su suna cewa haka suke san Allah da duk zuciyarsu da duk hankalinsu da rayukansu gaba daya wa anna ma hum fihi min az-zuhd wal ibadati min zalika zuhudin da suke yi na ƙarya da ibadar da suke yi ta bid'a suna ganin san Allah ne wa hum bara'un min mahabbatillah alhalin ba su ba san Allah id lam yattabi'u ma ahabbahu saboda basu bi abinda Allah yake so ba ashe abun ba da'awa bace inda da'awa ce shikenan su ma sun zama masoya Allah sun zama kuma waliyai da shikenan fada a joci shi ma ya zama waliye in dai kawai ka ce kana san Allah ne Allah yana san ka su ma abinda suke fada kenan abinda suke cewa a littafan su an gaya musu kenan su so Allah da dukkan gangar jikinsu da hankulansu da rayukansu gaba daya kuma suna ganin bid'o'in da suke da waƙe-waƙen da suke da kaɗe-kaɗen da suke a coci da cakuɗuwarsu maza da mata suna ga duk wani yanki ne na abin da Allah yake so amma a fil haƙiƙa wannan ai ba shi ne Allah yake so ba ba ruwansu da san Allah kuma Allah maɗaukakin sarki baya san su id lam yattabi'u ma ahabbahu balittaba'u ma askhata Allah thumma bi abin da Allah baya so yana fushi da shi wa karihu ridwanahu suka ƙi abin da yake yarda ubangiji ne fa ahbata a'malahum don haka Allah ya rushe ayyukansu wallahu yubghidul kafirin Allah baya san kafirai yana kin su wayam qutuhum yana fushi da su ويلعنهم ينال أنت السوء ككرنتكم وهو سبحانه يحب من يحبه شيء الله يناسا وانديك سنش إن كان سن الله الله يناسنك لا يمكن أن يكون العبد محبا لله بيوا باوا يسوء الله والله تعالى غير محب له الله كم يتبايا سنش دون الله مئادل تشيني بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له بلما غرغدن يد متون يكي سن الله غرغدن يد الله يكي سنش كما يد يفتا يحبهم ويحبونه ينا سنس سنا سنش وإن كان جزاء الله لعبده أعظم جدا تيوى إن كسو الله شيء وبنجد إن يتاشى ساكا كامك بس سويكا توزي ساكا كامك دا أبن دي في جرما كما في الحديث الصحيح الإلهي كما يد يزوشك حديث القدسي صحيح حديث البخاري ده مسلم ده وننسو daga Abu Hurairah
annahu qala man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa man atani yamshi ataytuhu harwalatan wa qad akhbara Allah subhanahu annahu yuhibbul muttaqin al muhsinin wa sabirin wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب كما في الحديث الصحيح لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوة المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن قائلها معصوما فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعبدونها كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه والقسيسين والرهبان إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع.
A hadisi sahihi hadisi kudusi Allah madaukakin sarki yana cewa man taqarraba ilayya shibran wanda ya kusance ni daidai da dani daya taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan kusance shi gurgudan zira'i daya wato kamu daya wa man taqarraba ilayya zira'an wanda kuma ya kusance ni gurgudan zira'i daya ni kuma taqarrabtu ilayhi ba'an zan kusance shi gurgudan gaba daya wa man atani yamshi ataituhu harwalatan wanda kuma yazo min yana tafiya zan zo masa ina gaggawa. Wannan hadisi Ibn Taymiyyah ya kashi dan ya nuna sakamakon da Allah yake bawa bawansa sakamakon san da bawa yake wa Ubangiji yakan zama fiye da yadda shi bawan abinda bawan yayi. Allah madaukakin sarki yakan kusance shi sama da yadda shi ya kusanci Ubangiji, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kalla la tuṭi'hu wasjud waqtarib. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqrabu ma yakunu al'abdu ila rabbihi wa huwa sajid, mafi kusancin bawa zuwa ga Ubangijin sa yayin da yake sujjada. Wannan wasu wadanda suke al-mujassima ma za a ce masu mai da Allah masu kwatanta Allah da halittunsa sukan ɗauki kusanci a nan da matsayin kusanci na jiki wanda kuma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba wannan yake nufi ba kusanci na jiki ba, na nufin kusancin Ubangiji ga bawansa na abinnan kamar yadda ake cewa ma'iyya ta nasr ma'iyyatu ta'yid, kamar yadda Allah ke cewa inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun, Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoro kuma suke ihsani. Tarayyar da Ubangiji yake magana ba tarayya ta zati ba, yana jikinsa, yana tare da shi ta hanyar taimako, ta hanyar nasara, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake gaya mana yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kogon Ghar Thawr yayin da za su fita hijira shi da sayyidina Abubakar. Allah yake cewa idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, kada ka damu, kada kai bakin ciki, Allah na tare da mu. Anan al-ma'iyya anan laysat ma'iyyat az-zat, ce Allah yana cikin kogon tare da su. Wannan mutum ya faɗi haka ya faɗi abin da yake bata ne. Allah yana tare da su bi ta'yidihi, da taimaka musu, da ƙarfafa su. Shi yasa a cikin ayar Allah ya fayyace mana ta'yidi din inna Allaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawa. To wannan shine ma'iyar Ubangiji din, sai Allah yana tare da mu kamar a walillahi almasalul mutum ka ce to muna so ku ce ku je ku ina tare da ku, ba yana cikin yana nufin yana tare da ku da jikin ku ba, ma'ana ina tare da ku duk abin da kuka yi na yadda kamar tare muka yi. To irin wannan ma'iyar ce, irin wannan qurbin ne, qurbun ne fi sawabillahi subhanahu wa ta'ala wa jaza'ihi. Saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, ko kuma wannan hadisi al-Qudsi, yana suranta mana yadda Allah madaukakin sarki yake bada gwaggwaban sakamako ga wanda yayi wani aiki na ibada sama da shi yadda yayi. Kusancin ka da Ubangiji shibran, shi kuma ya kusance ka zira'i, kaga ya ribanya maka sama da abin da kai. Ka kusance shi zira'i, ya kusance ka ba'i, wato gaba guda, ya ribanya maka sama da yadda kai. Ka zo masa tamshi kana tafiya, ya zo maka har wala, ya ribanya maka sama da yadda kai, shine abin da ake nufi. To amma wasu suka dauke shi a matsayin ma'iya ce ta zati. Saboda haka in ka taho a hankali, Allah ya taho a guje. To wannan waɗanda suke yin waɗannan su ne mushabbiha, masu ɗaukan Ubangiji, ko al-mujassima, masu ɗaukan Ubangiji kamar sauran halittu ne. وقد اخبر الله سبحانه انه يحب المتقين المحسنين. الله يا بامو لابارن cewa yana san masu tsoron Allah, yana san masu ihsani, yana san masu hakuri, yana san masu tuba, yana san masu barkaka. Bal huwa yuhibbu man fa'ala ma umira bihi min wajibin wa mustahab. Kai Allah yana san ma dukkan wani mutum da zai yi abinda Allah yake so, na wajibi ko na mustahabi. Duk abin da kai na wajibi ko na mustahabi, Allah yana son ka, Allah zai so ka gwargwadon wannan abu. Kamar yadda yazo cikin hadisi sahihi, hadisin Abu Huraira, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi al haditha. Kamar yadda yazo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ki cewa, Allah yana cewa bawa na ba zai gushe ba yana kusanta zuwa gare ni da nafilfilu har sai na so shi. Idan na so shi, zan zanjin sa da yake ji da shi, ganin sa da yake gani da shi. Wannan ma masu kokarin su bawa shehinan su sifofin Allah, masu daukan sifofin Allah su bawa waɗanda suka kira waliyai, suna daukan wannan hadisi su ce ai yana nufin in ka zama waliyi to duk aikin Allah zaka yi. Hadisin yana nufin in kai waliyi ne to duk wani aiki na Allah kai ma zaka iya kai shi. Haka ce kana a kanan ka, ko ka tsina zaman bagada da baya hana ya ji ka ko a ina, wai na can bagada da kai kana Kano kana Katsina, duk motsin da kake daga can yana hango ka, duk maganar da kake yana jin ka. Wannan ai sai sifa ce ta Ubangiji subhana man wasi'a sam'uhu al-aswat. Allah ne yake wannan qasami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha sami'aha min fawqi sab'i samawat. Aisha radiyallahu anha tace tana bakin kofa ta suna gana da manzon Allah, wa inni la yakhfa alayya ba'du kalamiha wa qad sami'aha Allahu min fawqi sab'i samawat. Ni ina cikin ɗakin suna bakin kofa tana fadar wata maganar ita kaula, ni bana jin wani abu da take fada, amma Allah ya ji ta qasami Allahu qawlan lati. To amma aka ce wani ma daga bagada da duk motsin da kake yana jinka, ka je ka duba littafin tabaqatul awliya, karamatul awliya, afwan karamatul awliya na Sha'arani, Abdulwahabu Sha'arani, kaga irin yadda yake kwaranyo karamomi, yadda ake gargado su, wato abin zai baka mamaki. Sai kaga babu wani waliyi face ya hada sifofin Allah gaba daya. Ce muridi yana daki da matarsa, yana saduwa da ita, yaje shi yace ai na ganka jiya, duk abin da kuke na ganka yaro ya hana ka sakewa, na ganka fitilar ku ta mutu, na ganka yau kuma wanda duk karama shehi ce. Akwai wani littafi a Ja'ibu Sheikh na wani mutumin Zaria, karamomin Shehu Ibrahim Iyas, mutumin yake cewa shi mutumin saboda ma tsananin son sa ga Shehu Ibrahim Iyas har ma kaula kai shi ma yake ce masa. To ya wani littafi a Ja'ibu Sheikh, ana sai da shi a kasuwa, abubuwan mamakin shi ce sun yi tafiya sun je Kaulaha, can garin shehi sun ziyarce shi, daga baya suka nemi izini, ya ba su izini su dawo gida, suka taho daga Kaula suka zo Dakar nan babban birnin kasar Senegal, suka hau jirgin ruwa da zai kawo su Ghana, daga nan su shigo Najeriya. Ya ce to mun yi sallama da shehi, mun rabu, mun zo Dakar, mun shiga jirgin ruwa, muna tafiya cikin jirgin ruwa, lokacin cin abinci ya yi, muka kawo abinci za mu ci, duk 'yan Najeriya ne nan su waɗannan mutanen, ci mun kawo abinci za mu ci, muna cewa bismillah, sai shehi ya bayyana gabanmu, muka ci abinci da shi ya tafi. Wani lokacin cin abincin ya yi, muna cewa bismillah, sai shehi ya bayyana, kamar shi ne Allah ɗin. To ni abin da ya bani mamaki a karamar, baya bayyana sai lokacin cin abinci. Ya kamata a ce ko in za su yi sallah, sun kabbara sallah su gan shi a sahu. To wani lokaci in za a yi ƙaryar, sai kuma hankali ya ɓace, suka ce haka ya yi ta yi musu har sai da suka zo Senegal, har da haidar jirgiyar su abin nan. To ya kamata a ce shehi wajen sallah, zikiri, karatun Qur'ani yake bayyana, amma sai an kaka baki. To in kai magana sai a ce ai Allah ya ce wa annabi a cikin hadisul qudsi, an ce wa rijluhu allati yamshi biha, kana bagadada, yana bagadada, kana Kano ko Katsina, kana motsi dai yana ganin ka. Allah ya ce kuntus sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsuru bihi, saboda haka yana ganin ka, yana jin ka, yana abin nan. Wanda bamu ga wannan ba, inda a ce haka walittakar take, ai ya kamata mafi girman waliyan Allah su ne annaba da manzanni, su ne kololi a walittaka, tunda walittaka shi ne imani da takawa, ko allazina amanu wa kanu yattaqun, wa yafi kowa imani wa kowa takawa, su ne annabawa. Amma ba mu karanta wannan a tarihin wani annabi ba, ba mu karanta wannan a tarihin mafiya daukakar annabawa, mafiya tsoron Allah duniya gaba daya, shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam. Bai ce daga Kano, daga Makka, daga Madina yana hango na Makka ba, ko daga Makka yana hango na Madina. Shi yasa in aka zo yaki ainu yake turawa, manzo Allah sai ya tura wanda zai je ya gano adadin kafirai, ya gano me suke ci. Wannan duk kun karanta asira, annabi yana tura waɗanda suke zuwa su yi wannan leƙen asiri din, in yana gagganowa daga ko ina, to me sai ya tura wani, tun kafin su fito, kai tun suna mitin ma, tun suna mitin zai ce ai na hango su. Kama ba mu ga wannan ba a yaƙin ghazwatu bani al-Muṣṭaliq, lokacin da dan wayan Aisha radiyallahu anha ya bace, wasu aka ce su je su nemo, da manzo Allah sai ce ai gashi can na gan shi. To manzo Allah bai da awar wannan ba, hatta hadisin da ya zo da yake maganar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a sallah yana ganin waɗanda suke bayan sa kamar yadda ke ganin na gaban sa, malamai suka ce wannan khususiyar sa ce a sallah, amma ba su ce a ko ina ba, in ka zauna bayan shi yana hango ka, sai sa manzo Allah yana waiwaye. To amma sai a ce a ga wani wali, shi ganin shi irin ganin Ubangiji ne, jinsa irin jin Ubangiji ne, wanda kuma in ka je ka ɗauki malamai waɗanda suke na Allah, ya suka fassara hadisi kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa rijluhu wa yaduhu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha, suka ce abinda ake nufi zai zama muraqabar bawa ga Ubangijinsa ta tsananta, yadda bawa zai ji cewa Ubangijinsa na jin sa na ganin sa, zai dadu, zai karu, ta yadda ko meye zai gani kokari yake ya ga abinda Allah yake so, ko meye zai ji kokari yake ya ji abinda Allah yake so, ko ina zai je kokari yake ya je inda Allah yake so, ba zai je inda Allah baya so ba. Riski ce abinda ake nufi kenan, ba ana nufin kafar shi ta zama ta Allah ba, hannun sa ya zama na Allah, idan sa nan Allah ne yace a Al-Qur'ani Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allah ya daidaita bisa al-arshi, aka ce daidaito wanda ya dace da shi, ba daidaito da ya kama da wani na mahaluki ba, Allah shi ya bar wa kansa sanin kaifiyar, amma nan aka yi ta hayaniya ko aka ce sun mai da Allah jiki, sun mai da Allah abin nan dama da tsoka, yana zama duwawunsa, aka yi ta sharri wanda ba a wuce fadar abin da Allah ya fada ba. To kuma sai an gama wannan, sai a da a ce wali kaza yana gani da ganin Allah, yana ji da jin Allah, yana tafiya da tafiyar Allah, yana Kano, kana Kano, kana Katsina, yana Bagada da yana ganinka, ai shi da jin Allah yake gani, da ganin Allah yake gani. To wanda yake rigima da fadar Allah Ar-Rahmanu Al-Istawa, yau gashi kuma yana bawa shehi sifofin Allah. To wannan shi zai nuna maka babu abin da yafi kamata a sifanta dan bid'a da shi, irin a ce masa sahibu hawa, mai bin san zuciya. Dan in ba san zuciya ba, ba abin da zai sa ai haka. Indai har kana jin dardar a zuciyarka, ka fassara ayar Allah yadda ta zo, yadda ta sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kana ganin kai wa Allah rashin ladabi, to yaushe ne kuma inda da kunya a zuciyar mutum da tsoron Allah zai yadda kuma wani wali yana dauke da sifofi na Ubangiji? To shi yasa ita barna sautari ba ta tsayuwa ita kadai, sai an jingina ta da wani abu na gaskiya, ala akalla don suddaj masu karamin tunani a yaudare su da haka. Shi yasa lokacin da masu sihiri a zamanin Annabi Sulaiman suka kirkiri sihiri, sun san suka kawo sihirin, suka ce a zo a yi sihiri, ba za a yadda ba, sai suka jingina Annabi Sulaiman, suka ce shi ma da sihiri ya mallaki, wanda suka kirkiri wasu abubuwa na bid'a a cikin zuhudu na bid'a, ko suka kirkiri wasu abubuwa na bid'a a cikin ibadoji. Waqa'u fi ba'd ma waqa'a fihi an-nasara, sun auka cikin wani abu da nasara suka auka ciki, sun yi kamanceceniya, sun yi tarayya, sun auka cikin wani sashin abinda nasara suka auka cikin min da'awal mahabbati lillahi, na da'awar san Allah, ma'a mukhalafati shari'atihi, tare da kuma ana saba wa shari'ar sa karala, ana saba wa shari'ar Allah kuma ana ce ana san Allah, wa tarkil mujahadati fi sabilihi, da barin gwagwarmaya don daukaka addinin Allah. Sai yasa za ka ga a duniya a yanzu in ka karanta abin da yake gudana a duniya, za ka ga waɗanda maƙiya Allah suke su yi amfani da su, domin binciken da suka yi kwanan nan mu'assasatu Rand, wata wani organization ne ko wani foundation ne na wasu Yahudawa a America, da suka yi nazari akan duniyar musulmi, suka ba wa America shawara, Congress suka ba ta shawara kai tsaye ta yadda za ta yi ta'amuli da duniyar musulmi tana so ta ci nasara. Suka karkasa musulmi gida-gida, yana nan an buga shi wajen shafi 80 a internet, gida-gida akwai waɗanda America za ta iya tafiya da su, akwai wanda ba za ta iya tafiya da su ba, akwai wanda duk da suna da ra'ayinta ba za su amfane ta ba, akwai waɗanda za su amfane ta, akwai kuma waɗanda su za a haɗa a yaƙa. To a dunƙule waɗanda za a yaƙa, aka ce su ne waɗanda suke bin tafarkin salafus salih, su ne 'yan salafiyya, aka ce a iya amfani da 'yan bid'a, 'yan sufaye da traditionalist masu bin addinin gargajiya wanda ba san ma ina suke nufa ba, a iya amfani da su wajen a karya lagon ahlus sunna masu kira zuwa ga a koma ga kitabu sunna, ci a iya amfani da 'yan bid'a, ci alal aqalla a sa 'yan bid'a din nan su yi ta fada da su, don su hana su yin komai, su hana su sakat. Daman su waɗanda suke yan liberalist, wato masu tunanin a sake sabunta rayuwa ta koma irin ta yamma, su an ce waɗannan a duniyar musulmi ba su da mimbarin da in sun yi magana za a saurare su, irin waɗanda suke cewa ba ruwan Allah, mai ba ruwan Allah a Kano ba inda zai je magana, tunda ba ruwan Allah kaga ba ya da masallaci, to kuma in ya shiga gidan rediyo ma ba saurare shi tunda ya ce ba ruwan Allah. To kuma mutane sun yarda akwai Allah a cikin komai, a komai za ka yi sai batun Ubangiji ya shigo. To sai suka ce waɗannan ba su da platform, abinda mimbarin da za su yi magana a jisu, tunda ba su da wannan mimbarin, su kada mu ba da ƙarfi, kada mu dogara da su, wannan ba za su yi mana amfani ba, duk da dai ra'ayinsu irin namu ne, suna so mace ta tafi tsirara, suna so a bude gidajen giya, a bude gidajen karta, a bar kowa ya abin da yake so, duk mun yadda ra'ayin mu irin nasu ne. Suna so a yi irin tsari na rayuwar mu, komai da komai na musulmi ya zama irin na turanyan mu, mun yadda haka suke. To amma ba za su ba su da abin da za su faɗa a karbe shi a cikin tsakankanin musulmi, don haka mu aje su gefe. Waɗancan ƴan addinin gargajiya da masu gurɓataccen addini na sufanci, su ya kamata mu ƙarfafa, tunda har yanzu su suna ɗaga miryawan lokaci za su yi magana da addini. Suna su yi magana da addini, mu dinga ba su taimako ta yadda za su yaƙan mana waɗannan. Har ma da inda cewa mu ba su kuɗi su yi jaridu, su yi kaza, ta yadda za su dinga tsiraita waɗannan suna tona asirinsu. To sai ka ga cewa tsarin da ake so a tafi a kansa shi ne a haɗa kai da duk wani wanda yake bisa tafarki gurɓatacce, bisa tafarki karkatacce, a yaƙi addinin, a yaƙi aƙida ta sunna. Don ana ga aƙida ta sunna a yanzu a duniya ita ake fito da ita. To tunda haka ne ya kamata a yi amfani da wannan dama, a yi amfani da irin wannan shihine a yaƙi sunna. To za ga Ibn Taymiyyah yake cewa waɗanda suka karkata zuwa ga bid'a cikin ibada da cikin zuhudu, za ga suna da wato kamanceceniya da kiristoci wajen da'awar san Allah da barin fafutuka wajen ɗaukaka addinin Allah. Ba su da wannan ɗan abu kaɗan na duniya za a siye su da shi. Shi yasa za ka ga a tarjamar Shehu Ibrahim lokacin mulkin mallaka yana kiran mabiyansa da cewa su yi wa 'yan mulkin mallaka da'a, saboda sun zo ne da niyyar su yi musu gyara a ƙasa. Yana daga cikin abin da Dr. Dahir mai gari ya rubuta a tarjamar da ya yi wa Shehu Ibrahim Iyas. To za ka ga kuma ko ina da ana haɗa kai da su. Ba mu da lokaci bare mu yi batun rikicin Lebanon da ake yi yanzu da 'yan Hezbollah, amma wataƙila karatun mu na gaba mu yi magana akan wannan. Domin wani zai ce to ai ga 'yan Hezbollah 'yan Shi'a ne suna ta faɗa da Yahudawa. To ya kamata duk abin da za ka karanta shi gaba ɗaya, kada ka dinga masa kallo haka daga nesa. Abubuwa na siyasa, akwai siyasa a ciki. Kar ku manta abin da 'yan Hezbollah suke nema. A cikin abin da suke nema shine a sakan musu da mutum 25 'yan Lebanon 'yan Hezbollah da suke cikin kurkuku, tare da cewa kurkukun Isra'ila akwai ɗaruruwan 'yan Falastin. Su fa ba dan wannan suke ba. In kana bin kafofin watsa labari suna maganar musanyen fursunoni, fursunoninsu 25 ne a cikin kurkukun Isra'ila. Ba sa maganar fursunonin 'yan Falastin, saboda su ba Shi'a ba ne. Don haka kaga maganar ba magana ba ce ta ƙarfafa musulunci, ta ƙarfafa musulmi. Magana ce ta an zo an ƙwace maka abinka ka yi bore ta yadda za ka karɓo kayanka. Wannan kuma da wanda ba musulmi da wanda yake musulmi, kowa zai yi wannan. Kowaye yanzu ka je idan yana ba musulmi ba, ka shiga gidansa shi kenan sai ya ce to ni tunda ba musulmi ba ne ba zan yi fafutuka ba. Ai zai maki ƙoƙarinsa, wataƙila ma wani musulmin ne zai gudu shi ya tsaya. Saboda haka kasancewar an taɓa kayana, ina cewa a bani kayana ina rigima, ba shi yake nuna cewa ina rigima don duniyar musulmi gaba ɗaya ba. Kuma har gobe sautin 'yan Hezbollah ba yana magana akan batun a fita daga Iraki ba, ba yana magana akan a bawa Falastinawa haƙƙinsu ba, a saki Falastina ɗaurarru ba, ba yana magana akan Afghanistan ba, ba yana magana akan yankin kudancin Lebanon, yana magana akan 'yan tsirarin 'yan Hezbollah da suke cikin kurkukun Isra'ila. To kaga wannan ba za ka ce kai wannan mutum yana yaƙi saboda kai ba, kai Ahlus Sunna ka ce saboda kai yake yaƙi. Shi bai sa ka cikin ƙabiyarsa ba, yana ƙabiyar mutanensa ne. Maganar ta fi haka faɗi, ya kamata mu karance ta da kyau, kada siyasa ta ja wasu kamar yadda ta ja da yawa daga cikin wasu, har suka zama yanzu ga sunan suna cikin Shi'a tsindin, lokacin da Khomeini yake cewa Amerika shi ne ash-shaytanul akbar. Ai hattara, ai a hankali. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya ba mu dacewa. Sallallahu, ba mu zo wurin matsaya ba ko? Bara mu kai gaba sai mu tsaya a nan. Wa yatamassakuna fi ddini allazi yataqarrabuna bihi ila Allah bi nahwi ma tamassaka bihi an-nasara min al-kalam al-mutashabih. Abinda suke riko na addini wanda suke kusantar Allah da shi, zaka ga irin wanda nasara suke riko da shi ne na maganganun da suke mutashabihai, maganar da a zahirinta za ka yi mata wata ma'ana ko ba ita ake nufi ba, kamar wa kalimatu alqaha ila maryam, suka ce ai ya ce kalmar sa da ya jefa maryam, kalmar sa wani yanki ne nashi, saboda haka isa ma wani yanki ne na Allah, don haka isa dan Allah ne. Kamar yadda muka magana masu cewa na bagada da yana ganin na katsina da Kano, suka ce ai wannan hadisi abin da yake nufi kenan, sai su rike wani mutashabihi su bar abin da yake muhkami. Wal hikayat allati la yurafu sidqu qa'idaha, da wasu labarun ruka wadanda ba a san ma gaskiyar mai bada labarin ba, a ce shehi yayi kaza, shehi ya bayyana a gari kaza, ya bayyana a tsibiri kaza, ya taimakawa wani a tsakiyar ruwa, a tsakiyar teku, wanda shi mai fadan labarin mai gaskiyar sa ba a san wannan ba. Walau sadaqa lam yakun qa'iluha ma'suman, ko da gaskiya ya fada ai ba ma'sumi bane shi, zai iya kuskure. Fa yaj'aluna matbu'ihim shari'ina lahum dina, sai su sanya wadanda suke yi wa biyayya malaman su da masu ibada cikin su, su sanya su sune masu shar'anta musu addini, su halatta musu abinda Allah ya haramta, su haramta musu abinda Allah ya halatta. Kama ja'ala an-nasara qissisihim wa ruhbanahum, kamar yanda nasara suka sanya malaman su da masu ibada su shari'ina lahum dinan, masu shar'anta musu addini. Suma yahudi da nasara da Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam, lokacin da wannan aya ta sauka a Ibn Hatim ya ce ya Rasulullah, ai mu ba mu rike su ababen bauta ba, mu ba ma bauta musu, me muka yi na bautar su? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alam yakunu yuhilluna lakum ma harrama Allah fatuhillu wa yuharrimuna alaikum ma ahalla Allah fatuharrimu, ashe su bazan suna halatta muku abinda Allah ya haramta ba, ku yadda halal ne, su halatta muku abinda kuma ya haramta ku yadda halal ne? Yace eh haka ne, muna bin su akan haka. Annabi yace fatilka ibadatu, wannan shine bauta musu din, kun bauta musu fit tashri, kun bauta musu wajen kafa doka, ku bi sabanin dokar Ubangiji. Allah madaukakin sarki ya tsare mu, Allah madaukakin sarki ya kare mu da ibadun mu, Allah madaukakin sarki ya bamu sabati akan aqida mai kyau. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ali wa sahbi ajma'in. Wani yana tambayar website din da zai samu wannan bincike da aka yi, wanda turawan Amerikawa suka yi, a yanzu da yake na dade da downloading din sa cikin daga internet, amma ya shahara ana yawo da shi. Ina jin abin da ya ce civil Islamic democracy, ina jin da wannan matashiyar suka rubuta shi. Walla da za ka yi bincike a cikin Yahoo ko Google, ka yi bincike da wannan civil Islamic democracy, ta yi ka sami website din da ya magana a kansa. Wannan littafi ne ya kawo maganar Imam Malik, inda yace al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu annu bid'a, illa tafa aqida, suna kawo wannan ga dawo littafin sharh usul i'tiqadi ahli sunna na lalaka'i, zaka ga wannan asu dahawiya ma zaka sharhin dahawiya zaka samu wannan magana a ciki. Wannan kuma yace mutane ne biyu suka fada cikin musiba, ɗaya kirawo shehi, ɗaya ya tafka a shari'a, wa ya fi laifi? Wanda ya kira shehi ya fi laifi, saboda ya yi shirka, wanda ya a shari'a kuma zunubi ya yi, amma wanda ya kira shehi shirka ya yi. Shin yi wa manzon Allah waka haɗa da kiɗa na mandiri ko piano a stadium da manya-manyan ganguna ya halatta bai halatta ba? Tambaya ta biyu, gaskiya ne da ake cewa hadis mai magana akan idan ka samu kanka a cikin kuncin rayuwa to ka ƙara aure domin samun sauki, to hadisin da aka ce wai wani ya zo manzo Allah ya ce baya da shi, manzo Allah ya ce ka je kai aure, bai inganta ba. Kuma da me zai auren inda har yana da kudin aure, kai yanzu ka ba ka da shi kuma an ce kai aure, ai dora maka wani, an faro maka. Allah ya ce a bawa wanda ba ya da shi aure, kada rashin sai ya hana a bashi aure. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli, ba wai ana nufin kai aure ka samu kudi ba. In wani ya zo yana neman aure dan rashi ba ya da shi, kada ya hana a bashi. In ba ya da shi, Allah na iya wadatar da shi. Bayarwa ko hanawa a hannun Ubangiji take, saboda haka dan ba ya da shi yanzu ba, shi yake nuna kenan har ya mutu a haka zai zauna ba. Allah na iya wadata shi. Allah yana cewa liyasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi. Waɗanda ba su iya yin aure ba saboda ba su da kuɗi, su kame kansu har Allah ya ba su kuɗi. Kaga ba cewa su yi aure, ba cewa ku yi aure ku samu kuɗi ba, cewa ku yi haƙuri ku kame kanku har sai Allah ya wadata ku. Saboda ta fuska biyu ce, wanda ba shi da shi in ya zo nema kada a kiyasta ba shi ko hana shi da samun shi ko rashin shi, a ba shi dan ba ya da shi ba lallai ne zai zauna a haka ba, Allah na iya bashi. Shi yasa mutumin da ya zo alwahi ba wacce ta bada kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi ya gaba zai aure ta ba wani ce aura masa, annabi ya ce ka sada ke ce ba ya da, ya ce je dubo a gida, ya ce babu, ya ce ka je ka dubo koda wani dan zobe ne haka na dan karfe haka ka kawo, ya je laliba babu. Karshe ce ya rasulullahi sai wannan wadan da yake jikina shi ma shi ɗaya ne, in muka raba na yanka na ba ta rabi to zan fita zan zama tsarara kuma. A ce to ka haddace wani abu na alqur'ani, ya ce ya haddace wasu ayoyi a suratul, ka haddace suratul baqara, annabi ya ce ka koya mata. Kaga rashin sabai hana a bashi ba, kuma annabi ya ce ba a bashi zai je ya kuɗi, kuma ba wannan shi yake nuna cewa mutumin ba da sana'a ba, don wani ya ce to ya zai ci da ita, yaya annabi ya san ba ya da komai ya zai bashi aure don ya wahala ita? A'a, ai ba shi yake nuna ba ya da sana'a ba, a lokacin da ya ce shi yana so ba ya da abin nan ɗin, amma ta aka je gida kaga har gida gare shi ya je duba, amma ba wani abu da ya aji, ba ya nuna kuma shi kenan in ya aure ta ba zai je kasuwa neman musu abinci ba. Saboda haka Allah cewa ya yi haƙuri ba cewa a je a yi aure za a samu kuɗi ba, mu mutanen mu komai sai a haɗa shi da kuɗi, wai in za ka samu kuɗi sai kai, to yanzu da an ce in ka je kai ɗin za ka samu kuɗi to sai auren, kuma in ya ƙi samu sai saki. Allah ya sauke lokaci ya yi mutayar da sallah sallallahu alaihi wasallam.
To waɗannan wato ababa da Allah ya faɗi a cikin wannan aya da su ake neman ilimi, kada kana nan a gama lakca wanda bai zo ba ya sai kasa ɗin ya fi ka fa’idanta da fahimta, ka natsu ka kwantar da hankalinka ka saurari abin da malam zai gaya maka. Babban malami shehi wanda zai gabatar mana da lakca shi ne Dr. Muhammad Sani Umar, wanda aka fi sani da rijiyar lemu. Za mu ce baƙo ba baƙo ba, yana ɗaya daga cikin malamanmu na sunna masu ƙoƙari wajen tabbatar da sunna musamman ta ɓangaren ilmantarwa da rubutu, wanda ya je ya kwankwaɗo karatu mai yawan gaske, kuma shi ma zai zo ya ba mu abin da ya samu, Allah ya samu amfana. To ba tare da ɓata lokaci ba zan haɗa ku da doktor domin ya ci gaba da ba mu abin da ya zo mana da shi na guziri. Wala tafaddal mashkura.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كما أولنا مسلاتي من البركة منا يوالا مدعوكتين سلكي وديا دي تارامو بعدن وانا أبو با سيدم يتين تنتيني دتنا وجونا أبن دا الله مدعوكتين سلكي وجب تاو خوانا دي دك تكيمو abinda Allah madaukakin sarki yake buƙatar kowane ɗaya daga cikinmu ya kasance yana tare da shi. Muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya zama haɗuwarmu a wannan guri ta kasance bisa wannan manufa mai ma'ana. An bani taken wannan lacca ta wannan yammaci, kamar yadda aka sanar da ku
wanda ita ce imani haja ce mai tsada. Ya dauka ji wannan matashiya haka na jita, ina fatan kuma in fahimci abinda su masu sanya wannan matashiya suke nufi da ita, saboda ba ni na sa ba, ba kuma gaya mun aka yi kai tsaye ga abinda ake so. Amma daga gabatarwa Malam Abdullahi Getso, wanda watakila da shi aka yi rubutun ita wannan matashiya, za mu iya sanin cewa ana son a yi magana akan abin da ya shafi imani da kuma irin gagarumin matsayi da yake da shi a rayuwa ta bil'adama. Ina tsammanin wannan shi ne, domin magana akan imani tana da faɗin gaske, ko cewa aka yi za a yi magana akan shi kansa imanin me yake nufi, to wani abu ne da aka yi ta rikici da ja'in ja da turjiya tsakanin malaman sunna da malaman bid'a a tun tsawon lokaci, shekaru ɗaruruwa da suka bada baya. Wasu suna cewa imani wani abu ne da za ka faɗa da bakinka kawai, ko da bai je har zuci ba. Wasu kuma su ce a imani abinda yake zuciyarka kawai, ko da baka faɗa da baki ba. Wasu suka ce abinda ka faɗa da baki yake kuma a zuciyarka shi ne imani. Mu kuma ahlus sunna kun san abinda ake kira imani. A imani kamar yadda yake a gurin ahlus sunna shi ne abinda za ka faɗa da baki, sannan kuma ya shiga zuciya, sannan kuma ya yi naso a kan gaɓanka, wato ya haɗa faɗar baka da ƙuduri na zuci da kuma aiki na gaɓai. Waɗannan abubuwa guda uku su suke dunƙuluwa su bada abin da ake cewa imani a gurin ahlus sunna wal jama'a, kamar yadda suka fahimta daga Alƙur'ani mai tsarki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma sun yarda imani yana ƙaruwa idan mutum ya ƙara ƙarfafa himmarsa wajen aikin da'a, haka nan kuma yana raguwa idan mutum ya kama aikin saban Allah. To wannan wani batu ne wanda yake yana da faɗin gaske. Imani, kalmar imani da muke ji ana faɗa a Alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, an yi amfani da ita sake ba ƙaidi, a wani gurin kuma an yi amfani da ita da ƙaidi. Akwai inda aka yi amfani da ita amfani wanda yake mai faɗin gaske, da ta ƙunshi dukkan abin da Allah yake so ya yarda da shi, magana ce da za ka faɗa ko kuma aiki ne da bawa zai yi, matuƙar yana cikin abin da Allah yake so, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so, wannan yana shiga cikin imani. Saboda haka kaga kenan dukkan wani aiki da za ka yi na zahiri da aikin da za ka yi na batini a gurin ahlus sunna sunan shi imani. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana cewa al-imanu bid'un wa sittuna aw wa sab'una shu'ba, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Imani ya kasu gida gida har 60, a wata ruwayar har 71 kai. Mafi girman reshe daga cikin rassan imani faɗar la ilaha illallah, shine reshen da yafi kowanne tsawo, yafi kowanne girma da martaba da ƙarfi da daraja a cikin rassan imani. Sannan mafi ƙanƙantar reshe kawar da datti ko ƙazanta ko abin da zai cutar daga kan hanya. Anan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci a'la shu'abil iman, a'la shu'abil iman, reshen da yafi kowanne ɗaukaka a cikin rassan imani shine la ilaha illallah. La ilaha illallah hiya afdalu kalimatin ala al-itlaq, ko kace hiya afdalu hasanatin ala al-itlaq, yani ahsanul hasanat ita ce kalmar shahada. Dukkan wani aiki na kwarai, dukkan wani kyakkyawan aiki da mutum zai yi, mafi kyawo daga cikinsu shine fadar la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kamar yadda ake cewa aswa'us sayyi'at ita ce me ashirku billah, waɗannan abubuwa guda biyu ahsanul hasanat la ilaha illallah wa aswa'us sayyi'at ashirku billah, abinda yake warware karmar la ilaha illallah, huma almujibatani, abubuwan nan guda biyu su suke jawo abubuwa guda biyu, imma mujibatu sa'ada wa imma mujibatu shaqa. Mujibatu sa'ada abinda zai ja ka samu sa'ada ta duniya da kwanciyar hankali, ka samu sa'ada ta lahira da gidan aljanna, ita ce kalmar tauhidi. Abinda zai jawo mutum ya samu tsiyacewa da lalacewa a nan duniya, ya samu kuma shiga a gidan wuta har abada a ranar gobe kiyama, ita ce kalmar shirka. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda yake cikin littafin muwatta da wani ma littafin muwatta, annabi yana cewa afdalud du'a du'a'u yaumi arafa wa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ما في في تير الدعاء الدعاء دعاك يترانا الأرفاء سننكم ما في في تن أبن دا نفتاني دا أنبا واندس كقباتيني لا إله إلا الله. هي سايزو أتكين ترمذي دوان الترمذي دقى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا سوى من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وان دو يمت وهو يعلم ينا دئل من كلمر لا إله إلا الله أشيكا قبا ويكا مت كنا فدرت كويبا من مات وهو يعلم با وهو يقول با. Akwai bambanci da ka faɗa da kuma ka san iliminta, ai tana da wasu abubuwa waɗanda sai da ita ne, sai da su ne za ta kafu ta tsayu, idan babu su kuma faɗarta ba zai yi amfani ba. Shi yasa ya ce mamata wa huwa ya'lamu ay lahu ilmun bila ilaha illallah dakhala aljanna. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin sahih al-Bukhari, lokacin da Abu Talib mutuwarsa ta zo, ba irin hidimar da yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin kariyar da ya bashi, gashi kuma ya zo mutuwa amma bai yarda da la ilaha illallah ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo gurinsa yana neman ya mutu akan wannan kalma ta la ilaha illallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كفت لا إله إلا الله كلمة وجدئتتي ذمك هجة إن يمك لويا أوجم أبنجي دئتا إنكاري كدئتا أما لك قرشي يمتبا أكل لا إله إلا الله yace huwa ala dini Abdul Muttalib, shi ya mutu akan addinin Abdul Muttalib, wato akan addinin sa na shirka. Abinda yasa yake fadar la ilaha illallah ga ta kalma ce mai saukin fada, yana iya ya fada domin ya jiyar da annabi sallallahu alaihi wa sallama dadi, to amma ya san cewa shi balarabe ne, ya san abinda kalmar ta kunsa na kore dukkan wasu abubuwan bauta banda Allah da kuma tabbatar da bautar gaskiya ga Allah madaukakin sarki. Shi yasa sai yake fada, saboda haka yace shi yana kan addinin Abdul Muttalib. Saboda haka wannan kalma ta la ilaha illallah kalma ce babba, wacce akan ta annabawa Allah gaba daya suka zo suka yi fafutuka, suka yi jihadi, suka yi rigingimu, wasu aka kashe su, wasu suka koma ga Ubangijinsu, wasu suka samu mabiya, wasu ba su samu ba. Allah ya saukar da littattafai gaba ɗaya saboda wannan kalma, Allah ya shar'anta jihadi saboda ita, Allah ya halicci wutar jahannama saboda waɗanda suka yi gaba da ita, ya halicci aljanna saboda waɗanda suka yi wa wannan kalma hidima, ya raba mutane gida biyu, ya raba mutanen duniya runduna biyu, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, saboda wannan kalma. Wannan kalma da ita ce qamatis samawati wal ard. Allah ya halicci sama da ƙasa don a bauta masa, ya halicci mutum da aljanna domin bauta. Asasin bauta yana ginuwa akan wannan kalma. To idan muka ce imani ya kunshi wannan kalma, ya kunshi kuma abubuwan da suke ƙarƙashinta na ayyukan ibada da ayyukan da'a. Wani gurin akan zo da imani kuma a zo da wasu abubuwa na ayyukan da'a a matsayin adafi a kansa. Innal ladhina amanu wa amilus salihati, amanu wa amilus salihati, sai kaga kamar ana nufin imanin wani abu ne daban, ayyukan da'a kuma ayyuka na gargaru su kuma wani abu ne daban. To anan shine suke cewa an yi isti'malin kalmar imani isti'mali muqayyad. Malamai suna cewa wannan adafi la yadullu ala al-mughayara, ba yana nuna imani daban aikin kirki daban ba, a'a, min babi aqfil khas ala al-am, akwai wani abu da aka sani asalan magana ta Larabawa, su kawo abubuwan da yake dunkule da ya kunshi abubuwa da yawa, sai kuma a kawo wasu abubuwa kuma wanda za su shiga cikin wannan dunkulallen, su kuma ambace su daga baya su kadai. Kamar yadda Allah yake cewa man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala, tare da cewa ya ce wa mala'ikatihi, jibril yana cikin mala'iku, mika'il yana cikin mala'iku, amma an yi adafin su, an yi adafin waɗannan mala'iku guda biyu akan ambatan mala'iku a dunkule, saboda a nuna maka mahimmancin su, a nuna maka matsayi da suke da shi. Kamar yadda Allah yake cewa tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha, ar-ruhu shine mala'ika jibril, yana sauka a daren lailatul qadri, mala'iku suna sauka, sai kuma aka ce da jibril. Kaga anan ataful khas ne ala al-am lidilalati ala ahmiyatil khas, saboda haka wannan abu ne sananne, ambatan imani sannan a ambaci ayyuka na kwarai bayan ambatan imani, ba yana nufin imanin wani abu ne daban da ayyukan kirki ba su shiga ciki ba. Allah madaukakin sarki yana gaya mana, yake cewa wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'mah wallahu 'alimul hakim. Allah madaukakin sarki yana cewa ku sani, magana ce tun daga kansa bai har Allah madaukakin sarki ya nada kasa, wa'lamu anna fikum rasulullah, a cikin ku akwai manzon Allah, imma da zatin sa kamar yadda sahabbai suka rayu da shi, gashi a gaban su yana musu magana, suna yi masa, yana gaishe su, suna gaishe shi, ko kuma da sunnar sa da koyarwar sa da ilimin da ya bari. Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da ku, law yuti'ukum fi kathirin min al-amri, da zai muku da'a cikin abubuwa da dama, da anittum, da kun wahala, sai dai Allah madaukakin sarki habbaba ilaikumul iman, ya sa muku san imani a zuciya, wa zayyanahu fi qulubikum, ya kawata shi a zukatanku, kuna ganin shi abu ne wanda yake mai kyau a zukatanku, sannan ya sa muku kin, wa karraha ilaikumul kufra, ya sanya muku kin kafirci ta hanyar nuna muku illolin da kafirci ya kunsa, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq, da abin da yake fasikanci, wal isyan, da abin da yake saban Allah. Saboda haka Allah ya nuna abubuwan maratib ne, kamar yadda imanin yake maratib, akwai al-islam, akwai al-iman, akwai al-ihsan, wanda dukkanin su kalmar imani takan iya ta kunshe su. To haka nan shi ma saban Allah maratib ne, akwai kufr, akwai fusuq, akwai isyan, wanda mai yin sa ba zai kai ga zama fasiki ba. Allah ce duk wannan falala ce daga wajensa da ni'ima daga wajensa, wato ba dan taimakonsa ba, da shiriyarsa da taufikinsa ba za ku samu wannan garabasa har ku zama muminai waɗanda kuke jin ɗanɗanan imani a zukatanku ba. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أبو بواغداؤك واند دف يكي رسوه من كن فيه واند دف وأن أبو بواسك تارد شيء تيازا متنطنو دداتي دقرتين إيماني أزوتي يسا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. زما الله ده من زنس سو يفسو سما ده كومي. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يصوم ثم بعدم كومي بسيدن الله. وأن يكره أن يقذف في النار، يكومي كامر أن يعود إلى الكفر، يكوم زواج كافر شي بعد إذ أنقذه الله منه باين الله يا آمد شي ده كافر شي كما يكره أن يقذف في النار، كما يندهيك كامر بايا سن ace an dauke shi an tsunduma shi cikin wuta. To yaji kyamar kafirci kamar yanda yake kyamar a tsunduma shi a cikin wuta. A wata riwayar ma da Bukhari ya rawaito a cikin adab kitabul adab ba adabul mufrad ba kitabul adab min sahih al bukhari akwai riwaya da take ablagu min hadha fi karahiyatil kufr da take cewa la yajidu ahadun halawata al iman hatta yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يقذف من أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكتي وباب وند زي سامو تنتنو دزاك إيد حلاوة إيماني هر سياسو متن. وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يقذف من أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكتي وباب وند زي سامو تنتنو دزاك إيد حلاوة إيماني هر سياسو متنبا ياسو شبني دنكو مي سيدن الله سنن سياس واتو سيكما يازم أن يقذف في النار أجيفا شتكين متا أحب إليه من أن يؤمن أن يرجع إلى الكفر سيازم يا فسن أجيفا شوتا أكن يقوم كافر. كنقول الرواية أبلغ من رواية الأولى رواية فرقو كما يقوم كافر كما يندك كامر أجيفا شوتا كنقول أنه يديد أبوان قدابي معنى كامرسا دقوم كافر تزم ديدد كامرسا komawa cikin jefawa cikin wuta. Amma a riwaya ta biyu manzo Allah ya ce sai ya zama a jefa shi a cikin wuta ya fi son wannan akan aje ya koma a cikin kafirci. Kaga wannan riwayar ta nuna surar irin haɓakar da ake so imani ya a zuciyar bawa. A cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nuna mana so anan ba wai so na ɗabi'a ba. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما باويسو نتبي آبا شيسا أكا قتن تاشي دا أبندك حلاوة أكوي إشارة زواقا مالا لافيا وتمن دبايا دا لافيا دنكا باشا أبو مي داكي مي زاكي مي غرتي واندلي يكي سو إما زي سوشي با بزي سوشي بزي جتنتنن با wanda zai ji wannan ɗanɗanan sai lafiyayye. Ashe kenan wanda zai ji ɗanɗanan imani shine wanda yake da lafiyayyen hankali. A tare da shi akwai lafiyayyen hankali. Lafiyayyen hankali shi zai nusar da shi zuwa ga abin da yake da daɗi da ma'ana, yake da abin da yake da amfani a gurinsa. Amma in hankalinsa ba mai kyau ba ne, ba zai kai ga wannan ba. A lokacin da mara lafiya za a bashi magani, a bisa ɗabi'a ba zai sha'awar magani ba, zai zama yana da ɗaci ko yana da gafi ko yana da wani ɗanɗano dai ba mai daɗi ba, a ɗabi'ance ba zai so shi ba, amma a hankalce kuma ya milu ilaihi wa tahwahu nafsuhu, a hankalce kuma zai so maganin, zai yi sha'awar a bashi magani, ba zai ji ɗacin ba, domin hankalinsa yana gaya masa cewa a nan amfanin yake. To haka nan mutumin da yake da hankali salim, hawa san zuciya bai gurɓata masa hankali ba, dukkan abin da yake umarni ne daga Allah ko umarni ne daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, ba zai ji nauyinsa ba, ba zai ga takuruwa, ba zai ji takuruwa a cikinsa ba, ba zai ga an hana shi sakewa ba, ba zai ga an matsa masa ba, domin ya tabbata Allah da manzansa ba za su umarce shi da wani abin da yake illa ne gare shi ba, ba za su umarce shi da wani abu ba face abin da yake akwai amfani gare shi, akwai kuma maslaha gare shi. Saboda haka har kullun hankali mai kyau lafiyayye shi yake gaya maka abin da yake da rinjaye a cikin al'amura na rayuwa ko kuma a cikin al'amura na addini. Wannan imani wanda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana matsayinsa a zukatanmu, cewa Allah maɗaukakin sarki ya sa mana san shi, ya kuma ƙawata mana shi a zuciya. Hakanan wanda ya samu waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata guda uku, zai samu ɗanɗanan imanin. Abu ne haja ce mai tsada da ya kamata kowane ɗayanmu ya yi fafutuka, ya yi wahala saboda kiyaye wannan haja, kada ya yadda a taya masa wannan haja da wani farashi mai arha. In na ce farashi mai arha, kada a zaci cewa a duniya akwai abin da zai biya farashin imani, kamar yadda Allah ne yake cewa wala tashtaru bi ayati samanan qalila, kada ka zaci cewa akwai wata dukiya da za ta iya sayan ko ta zama makofin ayoyin Ubangiji. Babu wannan maganar, domin a nuna maka dukkan wani abin da zaka bada shi a matsayin farashi ga ayoyin Allah kaɗan ne, komai yawansa a duniya inda Allah la tusawi shay'an. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kanat hadhihi ad-dunya tusawi inda Allah janaha ba'ud lama shariba minha al-kafiru sharbatan wahida, da wannan duniya gaba daya a gurin Allah ta yi matsayinta ya kai matsayin fiffike na sauro, to da kafiri bai sha makwarwa ɗaya ta ruwa ba a doron ƙasa. Wanda yake nuna maka duniya a wajen Ubangiji ba komai bace, ba komai bace. Saboda haka babu wani abu a nan duniya da zai iya sayan ayoyin Ubangiji. Hakanan hajar da take Allah maɗaukakin sarki ya sanya maka ita a zuciya, ya sanya maka santa, kada ka zaci akwai wani abu a nan duniya da zai iya biya farashin wannan haja, da har zaka yi haƙo, har zaka yi wasa da ita, ka yi ɗigirgiran wannan haja har ka rasa ta. Akwai abubuwa da idan muka lizimce su za su ba mu kariya wajen tsayawa da diga-diganmu akan wannan imani. As-sabatu alal iman yahtaju ila umur, minha sidqul luzu'i ila Allah wattadarru'u ilayhi, ya kasance kullun kana maida al'amarinka zuwa ga Ubangiji, kana addu'a, kana kaskantar da kai gare shi, kana nuna kai bawa ne baka isa komai ba, al'amarinka gaba ɗaya na hannunsa, zuciyarka gaba ɗaya tana hannunsa, yana jujjuya ta yadda yake so. Allah ya ba jajircewa da tsayawa akan wannan imani. Shi yasa Allah ya dora mu akan karanta Fatiha a dukkan sallolinmu guda biyar da sallolinmu na nafila, saboda abinda ta kunsa na alkhairan duniya da lahira, har ta zama ummul kitab, ta zama matattariya wacce ta tsara alqur'ani gaba daya. Ta kasance a cikin ta akwai kalmar ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu bisa tafarki madaidaici. Anan wasu suna takaita fassarar ihdina da ka kafar da mu, wato ka tsayar da mu, ka sa mu kafe mu jajirce akan wannan tafarki madaidaici. Na'am, wani yanki ne daga cikin ma'anar ayar, amma ba wai kawai ayat nan ta tsaya ba. Kalmar ihdina ta kunshi kafewa akan imanin da kake da shi, sannan kuma ta kunshi abinda addu'ar take nufi har ila yau, ka ba mu shiriya, domin duk ayyuka na ibada na sunna shiriya ce. Kullum ka samu wata sunna baƙuwa a wajenka, ka ɗabbaka ta, to ka ƙara samun shiriya. Wallazina tadau zadahum huda, ashe ka ga shiriyar tana ƙaruwa lokacin da kake ihdina. Ba wai kai kana neman a tsayar da kai akan tsohuwar ba, a baka har wanda baka sani ba, abinda yake shiriya ne Allah madaukakin sarki ya baka sanin wannan. Shi yasa tafsirin ihdinas siratal mustaqim da ka tabbitna tafsiri ne wanda yake bi ba'dhi ma'anil aya wa laysa bi kulli ma'anil aya. Ma'anil aya ya kunshi ka ba mu har sabuwar ma da wacce ba mu santa ba, ba ma kanta, ka sanar da mu dan mu yi aiki da ita har kullun ya zamana kana addu'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka